أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنبط بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakah kedua, awal yang dimaksudnya kita hadir, kita sudah selesai, segera akan dimulai dari kita. Baik drama tersebut malam ini pada malam ini kita semua berdiri, untuk mengikuti maksudnya syariah membawa kita ke dunia yang kita ingin dah syariah itu. Awalnya masalah cinta yang berbarca, masalah keluarga yang ada di musawani Allah Taala juga syekh rahmat. Kami kepada kabar adalah semula tersier Abu Ali Mekirma dan muka sahabat kabar terwampu wajarana awan dan wajah yang berkana rambat. Kuma tidak yang kuah Rasulman Tiaba wanda sini majlis semula belum syakir. Jaya dan mungkin cik tersier wanda surami Al-Farta surat Nahli. Ayah majin jia jambah mentah mengubah akan syukha ya ta'am sunda biu. Ya insyaAllah ta'ala dalam tashih ayat ta'am sunda. Jadi kamu senang takwai tambah yang akan menggunakan mahatah. Wanda ikut syuruh. Assalamualaikum. Allah izin menjita menini mazayim azmi kusallah kamu jalan bersuat takkan syiah hamil yang dijela. Dan senang hamil yang berdekat azmi dan salah bagi sokatan. Ya jama'a sayyid fi awaja ka kayda take gida haka shi ma matsayin sai fi awaja sallati azmi kuma rafi dalla Allahumma sidi idan yan bince da tsinsila ta sun hana shi wannan kuma babu yanda za ka ja sun ce za su matsa za su iya kashe shi da hadisa hafura da azmi da hafura da dalla zuwa lokacin da Allah zai ba su yanci in Allah ta'ala ya ba su yanci sun dawo gida kuma sai su rama azmin su da sallolin su ina fata an fahimta wannan shi amma wannan ba zai sa a ce za su hana za su sallah da azumi din ba kan su ba galibi ma an bin daga ayu su ne ba ta hana sallah da azumi to ga ba su da aka gida da shi na zamma rabbal kurji ya ce shi musulmi ne yana jin tsoron Allah kuma yana da kai da dawa to da ko dai ki musulmi yana tsoron Allah yana da kai da dawa a ba zai hana sallah da azumi ba to Allah ta'ala ka kare mu kabamu aminci da zaman lafiya a wannan yake cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya zo yankan dabbar layya sai ya ambaci sunan Allah sannan ya ambaci sunansa ko sunan iyalansa misali bismillah Allahu akbar hadha lirrahman wa ahlihi rabbana taqabbal minna to ban san me tambayar take ne mutum zai yanka dabbar layya ya ambaci sunan Allah kuma ya ambaci iyalansa to me ya rage abin da ake yi kenan dama ko ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka rawuna guda biyu ɗaya da ya tashi yanka ya ce bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ahlihi na biyu ya ce bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai ma lokacin da zaka yanka dabba ka talai ya zaka ce bismillah Allahu akbar sai ka ce Allahumma taqabbal minni wa ahlihi in wani za ka yanka wa suka ce Allahumma taqabbal min fulan wa ahli ka ambata sunan da iyali ka ina fata an fahimta wannan ke cewa assalamu alaikum malam mahaifinmu ne ya kwanta rashin lafiya ba za a samu yin azumi da ba ba za a samu yin azumi ba a ina tunanin yana so ya ce mahaifinsu ne ya kwanta rashin lafiya bai samu yin azumi ga baki ɗaya ba ya so ya yi amma abin ya fi ƙarfin shi bayan azumin sosai sai Allah ya mishi rasuwa amma har yanzu ba a rama mishi azumin ba gashi kuma gona cikin wannan azumi tumala idan za a raba ko kuma za a ciyar yaya za a yi so matsalar rama azumi matsala ce filafiya ina tunanin a baya kuma an sayar wannan na tambayoyin wasu daga cikin malamai suna ganin idan mutum rashin lafiya ya hana shi yin azumi daga baya ya zo ya mutu wannan rashin lafiyar bai tashi bai zama sanadiyyar mutuwarsa wasu suna ganin za a rama mishi wannan azumi wasu kuma suna ganin ba za a rama mishi ba waɗanda suka ce za a rama mishi sun kafa hujja da hadisin da wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma ta'abi wa alaihi sawmun mahaifina ya mutu kuma ana bin shi azumi zan rama masa kazala sallallahu alaihi wa sallama sai yake tambaya sai ya ce yanzu inda ya mutu ana bin shi bashi za ka biya mishi bashin ko ba za ka biya ba sai ya ba da amsa da cewa zan biya maka kazala sai yake to bashin Allah shi ya fi cancanta da abiya za ka fi wasu daga cikin malamai suke ganin wajibi ne idan mutum ya mutu ana bin shi azumi magadansa su rama masa dukkan wanda zai ci daru to shi ne wanda zai rama masa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ba za a rama masa ba domin wannan azumin da ake tambayar manzon Allah ana tambayar sa ne akan azumi na bakance azumin bakance shine yake wajibi ko da a ce mutum ya mutu da yi ba sai an rama masa amma azumin farilla gaba ɗaya yana sauka ga mutum idan ba shi da shi wanda kuma aka ce azumi ya sauka a kanka saboda wata lalura kuma ta ya za a ce idan ka mutu za a rama masa kunga da akwai mushakka a ciki an ce in mutum ba shi da lafiya har kan ke masa azumi wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya ya ajiye azumin ya rama a wadansu kwanakin na daban to sai zama na kwanakin da zaka rama din ba su zo ba ka mutu ba magana wani ya rama maka azumi wannan shine zan ce maka inganci ba magana a rama inda na bakace ne shine za a rama masa amma wanda yake na farilla babu magana cewa a rama masa in salloli ne bai musu ma ta ce za a rama masa kun ga ba a cewa za a rama musu sallah in yawo da ka je wannan shine abin da magabata suka fadin jayar ba Allah ta'ala ya sa mu dace za mu tashi fadin Allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسه الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
الله جل وعلا يجب أن يقول وما بكم من نعمة فمن الله kuma ku sani dukkan abin da kuka samu na wata ni'ima to wannan daga wajen Allah ta'ala yake thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun sannan yayin da aka dan shafe ku da wata musiba to zuwa ga Allah ta'ala kuke komawa kuna raki kuna daga sauki kuna neman ayayi thumma idza kashafa ad-durr 'ankum haka kuma yayin da Allah ta'ala ya yaye muku wannan musiba da ta shafe ku idza fariqun minkum bi rabbihim yashrikun to sai kuma a samu wani ayani daga cikin usudin ga yin shirka ga ubangiji liyakfuru bima atainahu saboda su kafirce wa abin da muka ba su na ni'ima fatamatta'u Allah ya ce to ku dan ji dadi daga cikin abin da muka ba ku fa sawfa ta'lamun amma da sannu za ku sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana irin dangogin ni'ima da yake ni'imta wa bayi da yadda yake alakanta wannan ni'ima ɗin zuwa gare shi bayi suka samu kansu a cikin ni'imomi waɗanda suke masu tarin yawa idan aka ce ni'ima shi ne dukkanin wani abu wanda bawa zai samu ya yi alfahari da shi ko ya ji daɗin samunsa akwai ni'ima ta rayuwa akwai ni'ima ta lafiya
akwai ni'ima ta kore maka abubuwan da zaka ji dadin rayuwa a kansu. To dukkanin waɗannan ni'imomi ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya ni'imta ka bayi, kuma ya tabbatar da cewa da nazare shi shi ya sa ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, sani dukkanin abin da kuka samu na ni'ima daga wajen Allah subhanahu wataala ya ce, Allah ta'ala shi yake ba ku wannan ni'ima, shi ya halicce ku, ya raya ku, ya ba ku lafiya, ya hore muku waɗansu ni'imomi waɗanda suke masu tarin yawa. Wanda irin waɗannan ni'imomin in za a iya tunawa a bara, mun ambace su a farkon ita wannan sura suratul Naha. Allah ta'ala ya ambata mana ni'imomi waɗanda suke masu tarin yawa, wanda daga ƙarshe ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku nufaci ƙidaya ni'imomin Allah ku yi niyyar ƙidayawa, Allah ya ce ba za ku iya kiyaye adadin su ba mallaka naku din ba. To duk irin waɗannan ni'imomi daga Allah subhanahu wa ta'ala suke, Allah shi yake ba su. Duk wani abu da za ka ɗaga ka ce ni'ima ne, Allah ta'ala shi ya ba su. Ya halicce ka, ya raya ka, ya ba ka arziki, ya ba ka lafiya, ya ba ka ɗaya, ya hore maka abubuwa na jin daɗin rayuwa masu tarin yawa. To duk wannan ba wani ne yayi maka mafaci Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa yake fa min Allah, ma'ana daga wajen Allah suke, Allah ta'ala shi ya samar da su kuma shi ya azurta ka da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin wannan ni'ima ne saboda abin da ya gabata a baya, irin shirka, shirkar da aka dinga yi da mushrikai, da kuma irin yadda Allah ta'ala ya mayar musu da martani, sai yake ƙara bayyana musu girmansa da matsayinsa da kuma cancantuwarsa da bauta. Shi ne su sani dukkanin wani abu da suke samu na ni'ima wanda suke jin daɗinsa ko suke alfahari da shi ba wani ne yake ba su ba, Allah da yake ba su. Waɗannan waɗanda suke haɗa Allah ta'ala da su ababen bauta ɗin ba za su iya ba su komai daga cikin irin waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wata ni'ima da suka gani Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ba su. Sai Allah ya ce thumma idza massakum ad-dur, sannan yayin da wata cuta ta shafe ku ko wani tsanani ko wani musiba. Abdur yana ɗaukan ma'anoni da dama, yana ɗaukan ma'anar cuta, yana ɗaukan ma'anar musiba, yana ɗaukan ma'anar tsanani. To duk abin da kuka samu na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa fa ilayhi tad'un, to ga Allah kuke komawa kuna yin raki, ma'ana kuna neman agaji, kuna roƙon Allah ta'ala ya ɗauke muku, kuna ɗaga ɗauki, kuna neman kanyo a wajen Allah. Kuma idan ka shafa burra aukun, haka kuma yayin da Allah ta'ala ya yaye muku wannan cutar da ta shafe ku ko wannan tsanani ko wannan musiba, idan fariqun minkum bi rabbihim yushrikun, to sai a samu wasu daga cikinku kuma suna shirka ga Allah ta'ala, suna haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da su. Wannan Allah ta'ala yana bayyana mana halin ɗan adam ne da irin butulcinsa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ɗan adam duk inda yake, lokacin da ya samu ni'ima, ya samu wadata, ya samu kwanciyar hankali, ya samu jin daɗi, to sai ka ji shi duk wani lokacin ma ka manta da shi saboda ya samu duniya. Amma da zarar wani ɗan abu ya same shi komai ƙanƙantarsa, to a lokacin za ka jira, a lokacin za ka ji tsoro. Sai Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar a'alimu, wato ba shafa, ba a ce a'alimu wato asabakum ba, sai aka ce massakum, a nuna maka cewa shafa ce ta kaɗan duk abin da zai same ka na tsanani ko na ƙunci ko na musiba, shafa ka aka yi, inda ka ko maka shi aka yi ba za ka iya. Amma tare da haka ɗin da aka ɗan shafe ka da wani abu, sai ka samu mutum yana raki, yana faɗan maganganu da an jarrabe ni da bala'i, musiba, ƙunci, talauci, kasuwa ma haka, saboda mai raki ɗabi'ar da kenan. Amma in kasuwar za ta saki, ka je yau ka yi ciniki, gobe ka je ka yi ciniki, jibi ka je ka yi ciniki, sai a neme ka a rasa ka ɓace ɓai, saboda gari ya yi kyau an samu abin duniya. Amma idan ya zama na kuma kasuwar ta ɗan canza, yanayi ya ɗan juya, ka fita yau ba labari, ka fita gobe ba labari, ka fita jibi, to sai ka ji an fara raki. Ka ji an fara raki, ana cewa ai kasuwar ba a cewa komai, ai lamarin ya rinta. Kasuwa ba ciniki, in ka fita sai dai kawai a sha inuwa, abin da ka je da shi a ajiyarka shi za ka cinye ka da hau. Haka ɗabi'ar ɗan adam, haka halayyar. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana irin wannan mutuncin nan. Abinda ake so ga mu'mini shine duk halin da ka tsinci kanka a godewa Allah. Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ali wa ku Abdullah bin Mas'ud ko hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa ajaban li amrul mu'min inna amruhu kulluhu khair. إذا أصابه الخير إذا أصابه السراء فشكر فكان خير الله وإذا أصابه الضراء فصبر فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. هذا الشيء أبما ما كان إذا لم يكن مؤمن شيء مؤمن إلا ما رأى بقية الخير. إذا وداك ذي الوقت سامش سيقول وعلا هذا الشيء ونن الخير حتى إذا سنني قول في تنا قول في ما يسامش سيحق لشيء ما ونن الخير. Zala ce ba wanda yake da wannan sayoyi ya aka sharri ya zama alkhairi ya aka alkhairi ya zama alkhairi shi wannan ni'ima ce aka baka fadala ce daga cikin fadalolin Allah sai ka gode Allah ta'ala zai ka inda Allah ya yi alkhairi wa idza ta'adana rabbukum la shakartum la azidannakum ubangiji ku ya yi shela ya ce in dai ya ni'imta ku da wani abu kuka gode masa to zai kara muku. Ashe kenan idan alkhairi ya tsare ka gode wa Allah alkhairi ne da Allah ta'ala zai kara maka akan wannan ina fata an fahimta. To shi kuma sharri ko musiba ko tsanani idan ya samu mu'mini yayi hakuri shi ma manzo Allah sai ce alkhairi saboda me ai Allah yayi alkhairi dukkanin wanda ya jarraba da wata musiba yayi hakuri zai bashi cikakken sakamako inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah yana cikawa masu hakuri ainihin wato sakamakon su ne ba tare da ainihin wato lissafi. Daga abin da ake so ga mu'mini shine kada ya kasance mai raki duk yanayin da ka samu sauka ka sani daga Allah ne ni'ima tana zuwa ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da bawa. In ni'ima ta zo gare ka tana iya zama alkhairi tana iya zama sharri wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna thumma ilayna turja'un. Ana iya jarrabaka da alkhairi a matsayin fitina ana iya jarrabaka da sharri a matsayin fitina. Wani yana rayuwa ta kunci yana rayuwa ta talauci sai ya nemi a bashi wadata a bashi arziki bai sani ba wadata da arziki an bashi jarraba ne fitina ne a gare shi sai ya zama sanadiyar halakarsa. Ina fata an fahimta. Da haka duk wata ni'ima da bawa zai samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne haka dukkanin wani abu da zai shafe ka na musiba ko na tsanani daga wajen Allah ne. Yasa lokacin da aka jarrabu mutum da musiba ko tsanani sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana neman ceto a wajen Allah yana neman Allah ta'ala ya yi ko da kuwa a ce ba musulmi ba ne. Yasa Allah ta'ala yake cewa wa'idha massa al-insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iba falamma kashafna anhu dhurrahu marra ta'allam yad'una ila dhurri marra. Allah ya ce wa'idha massa al-insana adh-dhurru haka kuma yayin da muka dan shafi dan adam da wani tsanani wani cuta ko wani musiba da ana ne jambihi Allah ya tsiye roƙe mu yana kwance in rashin lafiya ce aw qa'idan ko kuma a tsaye ko kuma a zaune aw qa'iman ko a tsaye duk lokacin da wata musiba ta shafe ka ko rashin lafiya a duk yanayin da kake zaka roƙi Allah zaka nemi agajin Allah da ainihin wato taimakonsa. Allah ya ce falamma kashafna anhu dhurrahu amma yayin da muka ainihin wato yayi masa wannan cutar ko wannan tsananin ko wannan musiba marraka allam yad'una ila dhurrin masa. Allah ce sai kaga ya wuce yana rayuwa kamar bai taba roƙon mu yayi masa wata musiba da cikin musibin da muka tana da shi kuma da ma haka dabi'a mutum in an jarrabe mu za mu roƙi agaji mu roƙi a yayi amma in aka yayi din a madadin mu gode wa Allah mu ci gaba da yi wa Allah ta'a sai mu ci gaba da barna mu ci gaba da mutane. Shi yasa Allah ta'ala ya bada misali a cikin irin waɗannan ayoyi din a gurare masu tarin jama'a cikin Al-Qur'ani. Wa idza massal insa wa idza massakum dhurru fil bahr dhalla man tad'unahu illa iyya illa iyya. Allah ya ce kuma lokacin da wata musiba ta shafe ku a cikin ruwa kuna tafiya a jirgin ruwa muka sa igiyar ruwa ta kada jirgin ya fara tambal tambal to Allah ta'ala ya ce dhalla man tad'unahu illa iyya sai ku manta da dukkanin wani wanda kuke kira bacin Allah duk shirka da kuke yi sai ku dena sai a koma kiran Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ana neman agajin Allah ana neman Allah ya tsare ana neman Allah ya rike ka a kifa. To amma falamma najjahu ila al-bar Allah ya ce yayin da muka tsere da ku muka dawo da ku doron fata kuka fita daga wannan musibar a arabtum sai ku juya baya sai ku cigaba da sako wa kana insanu kafura Allah ce lalle dan adam bai bucin cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai bucin cewa hikimomin Allah ne da yana cikin tsanani da matsi yana neman a fitar da shi amma in an fitar da shi sai ya cigaba da jabarna ya bucin cewa hikimar da aka yi shi yasa anan ma Allah ta'ala ya ce thumma idza kashafa ad-durra 'ankum sannan yayin da muka janye muku wannan cutar muka yaye muku ita idza fariqu minkum bi rabbikum yushrikun sai a samu da yawa wasu daga cikin suna kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bima ataina su bincike masa game da ni'imar da ainihin wato muka nufin ta mun shi da haka anan al-kufr yana nufin ainihin wato bincikewa ni'ima ba wai yana nufin kafirci ba sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita ya bayyana ni'ima ta gaba dan ka gare ba wai kafirci ake nufi na shirka ba duk da cewa irin wannan din za a samu sun yi shirka a baya an yi magana shirka to amma yanzu ba magana shirka ake ba tunda ta riga ta gaba ta ana magana ne zuwa ga bincikewa ni'ima haka duk abin da Allah ta'ala ya musu na ni'ima a baya sai su manta shi sai su ci gaba da sako su ci gaba da yin fasadi wani lokacin ma har su dinga alaƙanta ni'imar wa kawunan su ga mutum cikin tsanani cikin kunci da musiba amma in aka ba shi ni'ima aka yalwata masa sai ya bincikewa sai ya manta da cewa Allah ne ya ba shi da ba shi da shi sai alaƙanta wannan ni'imar kuma kamar yadda ya tabbata da Karuna lokacin da ya kasance talaka fitin fasiri miskinan da matsala ba shi da komai amma Allah ta'ala ya azurta shi ya ba shi ɗaukaka ya ba shi mulki ya ba shi dukiya har yana alfahari yana kagawa yana takama fa kharaja ala qawmihi fi zinati ya fito cikin mutanen sa cikin kawa cikin ado saboda fariya yanzu ya samu ya manta da irin kuncin da yake ciki a da ya ka samu wasu daga cikin mutanen sa suke mun kawai zuwa su ba'a قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين متى نبكي شيء لا تفرح كي باريا كي البحر إن الله لا يحب الفرحين الله بايا كما تفاريا بايا كما تتغاوى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة kai aikin alkhairi ka nemi lafiya da abin da Allah ya ba ka kyautata wa mutane ka ba wa mutane ka taimaka wala ka kana taimaka da duniya amma kar ka manta jin dadin ka na duniya ka shi daga zuciyar da Allah ya ba amma ka ce ce ne ala inna ma utitu hu ala dini min shi wannan kudin fa dama na san zai yi ni na samar da abu na da kaina ba wanda ya bani kaga ya manta da lokacin da yake cikin zuciya wannan shine ainihin wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake fade shi cewa kuma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqun minkum bi rabbikum ya'dilun in aka yaye muku bincin sai aka samu wasu daga cikin ku suna kafa cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala suna yin shirka da shi liyakuru bima atainahu suna kafa cewa game da abin da muka ba su da ligi insha Allah ta'ala ya ce fatamatta'u ku ji dadin ba dadin kuje su mun ba ku jin daɗin to ku ci jin daɗin da duniya ne ba sau fata da mu amma da sannu za ku sani da sannu za ku san asibar abin da kuka aiki da sannu za ku san illar wannan mutunci da kuka ku ji daɗi kamar yadda kuke so ikmalu ma shi'tu ku aikata duk abin da kuka ga dama wa tamatta'u bima asu fihi qalilan ku ji daɗi da abin da muka ba ku dan kankani haka ainihin wato ibn kathir ya fada a cikin tafsirin fa sawfa ta'lamun aidan sanna za ku sani ma'ana fa sawfa ta'lamun aqibatu dhalika da sanna za ku san makomar wannan bincin da kuka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala idan kake so duk halin da kake ji kanka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ka kasance mai kafirci wa Allah kufrun ni'ma kafirci wa Allah game da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba duk irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka gode masa kafuwani duk yadda kake kafuwani domin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku duba waɗanda suke kasan ku kar ku duba waɗanda suke sama da in za ka duba wanda yake kasan ka za ka kasance mai godiya ga Allah ba za ka kasance mai fitincewa amma in ya zama da kai kullun sai dai ka duba na sabanka ba za ka duba na sabanka ba to daga lokacin zaka zama mai kafircewa Allah subhanahu wataala a cikin nimominka duk yadda kaga Allah yayi ka da akwai hikimar da ta yi ka na'lu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya Allah ce mu nike kasawa kowa rayuwarsa ta duniya wannan a bashi arziki wannan a yaye shi a talaka wannan a bashi yawan ta'a wannan a ana shi ta'a wannan a masa kaza kowanne da akwai hikima wani zaka ga an bashi arziki ga tarin dukiya ga tarin kudin ga tarin kadara amma sai aka cire masa jin dadi aka cire masa kwanciyar hankali inda a ce da shi ya bada duk abin da ya mallaka a bashi jin dadi da kwanciyar hankali in zaka tambaye shi wallahi bai bayar bana mantawa wani abu ya taɓa faruwa a Kano wata unguwa cikin tawa wani mutum irin alhazan birnin nan Allah ya bada dukiya dukiya iya ganinka ya zo wucewa a wata premium wata irin mai numfashin nan sai ya ga wata almajirai a kan wani da kali sun je sun yi bara sun samo irin mushen tuwon nan wanda ya fara ya wuni aka tuma ma almajiri ya zo bara aka bashi ya tsaya a daidai inda almajiran suke yana jiran wanda zai zo su tafi inda za su ya ga almajiran da kawai nan kaftuwar su suke yi mana suka fituwar su suka koshi ga wata randa ta irin jaran da ake zuba ruwan alwala suka kanjama suka sha abin su mana yana kallon su suka koma kan wannan da kallon su mata sai bacci ya fashe su yana tsaye a wajen a cikin mota zuwa can abokin tafiyar ta fi yazo ya ɗauke shi suka tafi sun fi awa biyu suna gararan ba suna yawo ya dawo ya tarar da yaran nan suna nan suna bacci wallahi mutumin yana fitowa daga mota kawai sai ya fashe da kusa mutane ana ta mamaki aka taru ana tambaya alhaji lafiya ya ce wallahi wanda ni'ima daga Allah ya yi wa yaran nan wanda ni ban sani ba ya ce ina nan a tsaye da ina kallo suka ci wani irin duwo ni ba zan iya ci ma wannan tuwon ba suka kandamu ruwa a can suka sha suka dawo sun kwanta ya ce har muka je inda za mu je muka dawo yaran nan suna yin bacci ya ce wallahi daban da na bacin mulki 30 na manta bacci na mulki 30 ya ce wallahi daban da na bacin mulki 30 na manta amma ga kuma in ka gan shi za ka yi sha'awar ina ma kai ne amma kuma ga mutum ba zai haka da rage shi to kaga kai je ka mai sai ka goje wa shi irin wannan rayuwar yake nema wanda zai samu lokacin da zai kwanta ya yi bacci ya rasa kai irin tafa rayuwar kake hange ba ka san takan ta ce maka alkhairi wani ka ga an ba shi kuɗin amma an ɗauke lafiya ka je asibitoci ka gani kaga manyan mutane masu kuɗi wanda duk inda ake siyar da lafiya suna da halin da za su je su kai lafiya Allah ya sauke musu lafiya kuma ga kuɗin albashi na ba ku labarin wata biyu a Allah bari ku ce muku da abin fiye yadda za ku iya ganewa kawar mahaifiyar kawar ta ce wani kuɗi ne ba su da shi amma Allah ya ɗauke lafiya sama da shekara 18 tana mun ce sai an kwantar sai an caya ga kuɗin amma ba lafiya wani kaga an ba shi kuɗin amma an rike haihuwa an ci a bashi yana ta nema duk inda za a je a yi wani jino ta yi can a yi wata tsiya ne a yi wa yi an je an yi kuma ina an ce da shi da matar din lafiya ta fara ya auro wannan shekara uku ba ta haihu ba ya daga mata da kafin ya kore ta ya auro wata shekara uku ba ta haihu ba ya auro wata ga kudin amma bakin cikin sa da damuwar sa ba shi da haihuwa kai an baka ƴaƴa rabban aure amma ba ka gode wa Allah shi da duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka wallahi ka gode wa Allah wani za ka ga bashi da kosi amma yana da lafiya hankalinsa a kwance in kana tafiya sai ka ga wani wanda ka fi shi ka je asibiti ka gani sai ka ƙara imani wallahi wani za ka ga shi gashi dan iskar ma baya iya shaƙa sai an taimaka mishi da oxygen a haka yake rayuwa amma kai za ka shaƙi iskar ka yadda kake so za ka ci abincinka yadda kake so wani baya iya cin abincin sai dai a sanya mishi drip wani sai dai a sa masa roba ta hancinsa a tura masa abincin abincin ma kuma sai dai koko ko kunu haka yake rayuwa amma kai da ka yadda kake za ka ci abincin ka ka sha abin shan ka yadda kake so wani gashi cikakken mutum ga kudin ga lafiya amma an rike masa mafita baya iya fitari ka je urology a asibiti ka ga ni bangaren annan da fitari kaga wani sai an sa masa roba da leda ta haka ake iya fusu fitarin ya fito ta karfi kai kana zuwa kai an sanin ka kai wani ba ya iya bayan gida sai an tsaga gefen cikin sa an zura maka roba an yi kalantin da hanjin da ya hada ta duburarsa ta nan bayan gida ya fito
amma ba ta mu zuwa Allah ba
wa ma bikum min ni'matin fa min Allah akwai ni'imomi masu tarin yawa da dan uwa malam Muhammad Barak ya zo yana hadu su kuma bai shi da labari wata takwas zuwa takwas wani abu yana kwanta a gare shi inda za ku tambaye shi wani irin imani ya fara samu za ku yi na mamaki muna hira da shi lokaci lokaci ina jin abubuwa akwai labari da yake ba ni wani bawan Allah tare suka daki ne da bawan Allah wata da watanni mutumin ya samu lafiya an sallame shi ya taso ya fita sai da ya zo bakin kofa da mutum sai suka kira su kashe shi mutum suka kira su kashe shi mana mutum ya tafi an kira shi da akwai roba jinin sa guda ɗaya da ba a sa masa ba yayi waɗannan watannin a asibiti Allah ya taimake shi yanzu ya tafi ana kira sa wajen mai kafin jini ya haɗe su ya yi kuma ta mu gode wa Allah akwai buƙatar mu yi wa Allah ta'ala godiya a duk yadda duk inda ka tsanci kanka wallahi ka gode wa Allah sai Allah ya fara amma muna nan yadda Allah ya yi mu hangen da ba muke yi kana gidan haya hange kake ka nemi gidan kanka wannan ba laifi bane ba amma daga lokacin da ka samu gidan kanka kuma za ka fara hangen ai gidan wane ya kuna mu kyau kana sa yaji ka shiga dan naira 700 yaji haya ka ga wani da shadda ɗan naira 3000 ya dace ita kace hanji ka samu ta 3000 ka ga wani da 5000 ita kace hanji ka samu ta 5000 ka ga wani da kenna ita kace hanji kana da gidan hanjar ka ya za ka samu babur kana da babur hanjar ka ya za ka samu mota kana da mota jirgin sama kace hanji ya rayuwa na ta yi a kai da abudi wa Allah amma kana da keke kana tafiya a gidan ka cikin nishaki kaga wani yana tafiya a kasa ka gode wa Allah Allah ya ba Allah ya ba ki na taba ganin mani da kiyo kuma mun dace Allah ciwon hannu yake irin kankare din nan to san yana sa ka duwa wani lokaci sai nan din ya rike nan ba ya rike kuma nan ya dinga raki ya dinga raki yana yi ba ka sai dan uwan sai da shi ya kai shi a cikin suna zuwa asibiti sai ga wani bawan Allah shi kuma aikin gini yake yi sai ya fado da ya fado sai ya kare ada a wajen tsori na gargajiya sai aka samu matsala aka matse jijiyoyin wajen sai an yi yanki aka je aka asibiti likitoci suka iya binciken da za su suka ce sai an yanke wannan hannun shi wannan ya zo nan sun sa da biyo hannun da ka fada ne yanzu shi kuma wannan ka za a yanke duk da ka fada da ya ji duk irin rakin da yake sai ya ji shi wannan Allah Allah ba yake an ce za a yanke masa hannun karfe 4 na ran na yamma yanzu karfe 3 da rabi Allah Allah yake huta tayi a yanke wannan hannun ya huta dan manzo sai ya sake ya koma gida ko magani ne ta ba bai magani ne ta ba saboda ya ga na tsani sun tsini ga wani shi yanke masa za a yi ma murna yake Allah Allah yake lokacin yayi a yanke to shi sai ake so ka duba wanda yake ka fara ta haka za ka gode wa Allah amma in za ka duba na kan wallahi ba za ka taba gode wa Allah kuma ba za ka taba samun abin da kake so ba in kuwa ka samu to jarraba ka akai Allah ta'ala ya samu gashi wa ya ta'ala da albana
wa ya ja'aluna lima la ya'lamuna naqiban mimma razaqnahum tallahi la tus'aluna amma kuntum tafsirun ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا
ولا وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون.
Allah ta'ala ya ce wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqahumullah, kuma sun kasance su waɗannan mushrikai suna sanya wani kaso daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na arziki ga waɗansu abubuwa waɗanda ba su sani ba. Tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun, Allah ya ce wallahi sai mun tambaye ku abin da kuka kasance kuna kaga na ƙarya kuna jingirawa Allah. ويجعلون لله البنات, كما سنا جنكنا والله سبحانه وتعالى يا ماتا تجي الله ينا ده يا ماتا ولن يا ماتا الله يسمي منا سبحانه بلكي يا ثبتك الله بمدى أبن ده سكي جنكنا مسا ولكم ما يشتكون أما كما سنا كسنا جنكنا وكان سوء أبن ده سكي سوء. وإذا بشر أحدهم بالأنثى, Allah ya ce kuma duk lokacin da aka yi wa ɗaya daga cikinsu bushara ta haihuwar ƴa mace, zalla wajhuhu muswaddan, fuskarsa sai ta ci gaba da kasancewa a cikin baki da ƙunci da damuwa, ya tawara wa huwa kadhim, yana cikin damuwa da baƙin ciki, ya tawara min alƙawmi min su'i ma bushira bihi, ya dinga nisantar mutane yana kin shiga cikinsu saboda damuwar abin da aka yi maka bishara da shi. Ayam ayun zikuhu ala huni am yadsuhu fitrab, sai ya dinga tunani to yanzu wannan kanta aka haifa mun na rike ta cikin kaskanci da wulakanci, ko kuma da aka rami da bice ta a cikin kasa, ma'ana na binne ta. Ala Allah ya ce ku saurara, sa'a ma yahkumun, abin da suke aikatawa ya munana. To anan Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ci gaba da bamu labari irin aqidu munana na mushrikai, yadda suke zalintar Allah subhanahu wa ta'ala, da yadda suke munana zato ga Allah madaukakin sarki, da kuma yadda suke jingina wa Allah ta'ala abinda Allah ya ɗaukaka daga gare shi, shine yadda suke sanya wa gumakansu wani kaso daga cikin abinda Allah ta'ala ya ba su. Da haka Allah ta'ala shi yake azurta dukkanin ainihin wato bayansa. To amma su waɗannan mushrikai abinda Allah ya ba su na arziki sai su dinga kasawa, su ware nasu, su ware na Allah, su ware na gumakansu, su ce wannan nabu ne, wannan na Allah ne, wannan na gumaka ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat al-an'am yake ba mu labari irin wannan aqidar ta su. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harthi wal an'ami nasiban, suna sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala wani kaso daga cikin abin da Allah ta'ala ya azurta su da shi na tsirrai wanda suka noma, da abin da Allah ta'ala ya azurta su da shi na dabbobi. Fa qalu hadha lillahi bi za'lika, sai su ce wannan na Allah ne a yadda suke rayawa, wa hadha bi shuraka'ina, wannan kuma na allolin mu ne kuma kanmu. Fa ma kana bi shuraka'ihim fa la yasilu ila Allah, Allah ya ce wanda suka ware suka ce na gumakansu ne ba zai taɓa zuwa wajen Allah ba, ba za su taɓa bawa Allah shi ba. وما كان لله فهو يصل الى شركائهم, اما saboda zalunci abinda suka waye na Allah shi kuma sai su dinga ba wa ainihin kuma kasu shi ala sa'a ba ya kuma Allah ya ce abinda suke irin wannan hukuncin ya mun nan. To kunga wannan yana daga cikin abinda suke yi na zalunci, shine wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma rasakhum, suna sanya waɗansu abubuwa da ba su sani ba wani kaso daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi. Idan suka yi noma suka girbe amfanin noma, sai su ware wani ɓangare su ce wannan na Allah ne, wannan na gumaka ne. Haka dabbobin da suke da shi, sai su ware wani ɓangare daga ciki su ce wannan na Allah ne, wannan na gumakansu ne. Kuma idan aka tashi wannan zalunci rabar wanda yake mara kyau daga cikin amfanin gonar, shi za a ce na Allah ne. Wanda yake mara lafiya sai kasashe rabar ne a cikin dabbobin, shi za a ce na Allah ne. Amma mai kyau daga cikin amfanin gona ko kotsashe daga cikin dabbobi, sai a ce wannan na dabbobi na gumaka ne. Wanda aka ware aka ce na gumaka ne, duk ruwa domin ba za a taba ba wa Allah shi ba,
ba za a taba yin sadaka da shi ba, ba za a taba yin kyauta da shi ba, amma wanda aka ware na Allah, wanda za a yi sadaka, wanda za a yi kyauta, sai a dinga bawa goma. In wata dabba ta fara rashin lafiya a cikin wanda aka ware na Allah, sai a ce wannan za ka taka a yanka wa gunki, amma in a cikin dabbobi wanda za ka taka sai dai ka mutu, ba za a yanka wa Allah. Ina fatan an fahimta, shine abin da Allah ta'ala yake nufi cewa fa ma kana yushrika bihi fala yushrik bihi Allah. Wanda suka ware suka ce na gumakan su dai ba za su taba bawa Allah ba, wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihi, amma wanda suka ware suka ce na Allah ne to kuma shi wannan suna iya bawa ainihin wato gumakan su. Allah subhanahu wataala sai ya nuna illar wannan abin da suke yi ba daidai ba ne ba. Allah subhanahu wataala ya baka wani abu na arziki na ni'ima, kuma kai amfani da wannan abu wajen kada Allah subhanahu wataala da wani yadda Allah ya baka ta shi wancan in ya isa shi ma ya baka ba, to amma ba zai iya baka ba. Allah da ya baka shi kadai kuma sai a hada shi da wani saboda zalunci, to duk wannan yana daga cikin ainihin wato irin zaluncin da mushrikai suke yi a lokacin jahiliya. Da haka sai Allah subhanahu wataala yake tallahi la tusaluna amma kanu amma kuntum tafarun, wallahi sai mun tambaye ku abinda ko ka kanci kuna kada. Allah ta'ala sai ya rantsuwa yace tallahi ai na rantsi da Allah, girma sai mai girma ko Allah ya rantsi da Allah wane mutum. Allah ya ce na rantsi da Allah la tusaluna amma kuntum tafarun, sai mun tambaye ku game da wannan abin da kuke kaga, sai kun gaya mana ina kuka samu, wa yake da ku yi haka? Wannan yana daga cikin ainihin wato munanan ayyukan da suke yi a lokacin jahiliya, yadda suke yi wa gumakansu bauta irin bautar da suke yi wa Allah, musamman a wajen yanka abin da Allah ya azurta su da shi, kuma shi za a bawa wani Allah saboda zalunci na ainihin wato mushrikai. Allah ta'ala ya ce wa yaj'aluna lillahi banat, kuma suna jingina wa Allah ta'ala ƴaƴa mata. Subhana Allah ta'ala ya tsarkaka daga irin wannan shirka din, da irin wannan kazanta din, da irin wannan aikin wato zalunci. Allah ta'ala bai haifa ba kuma ba a haife shi, ya ɗaukaka a jingina maka ɗa, kuma a cikin ƴaƴan ma sai aka jingina wa Allah mata, ba su jingina wa Allah ta'ala maza ba, saboda sun san namiji da akwai izza, akwai ɗaukaka, shi kuma Allah su ake a ƙasƙantar da shi, zaka bar a jingina masa ƙasƙanci. Tunda shi mushriki musamman lokacin jahiliya, larabawa suna ganin cewa mace gaba ɗayanta wahala ce, in aka baka mace to an jarrabe ka kenan, gaba ɗaya an haɗa ka da wahala, tun daga haihuwarta har mutuwarta wahala ce. Shi yasa suka ce an haife ta kai ne mata wahala har ta girma ta balaga, in ka zo aurar da ita kai mata wahala, mijin da ya aure ta ya kai mata wahala, in ta tsufa ƴaƴanta ta kai mata wahala, ita mace ba ta da wata mamora saboda ba ku. Ina fata an fahimta. To wannan yana daga cikin ainihin wato ɗabi'a ta larabawa a lokacin ainihin wato jahiliya, suna rai irin wannan su ce Allah ta'ala yana da ƴaƴa waɗanda suke mata. Akwai ƙabilu manya-manya guda biyu da suke da irin wannan ra'ayi, akwai ƙabilan ainihin wato Khuza'a da kuma ainihin ƙabilan Kinana, suna rai cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ƴaƴa, kuma ƴaƴan na Allah subhanahu wa ta'ala ma mata ne, da haka sai suke jingina wa Allah. Shi yasa Allah ya ce wa yaj'aluna lillahi banat, kuma suna jingina wa Allah ƴaƴa mata, suke Allah ya haihu kuma ƴaƴan Allah din mata ne. Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yake cewa kuma asbara ta'ala an tuhallaku annakum ja'alu mala'ikatan nabiyyan wa ibadu rahman jinana, ba'da sannan Allah yake ba mu labari kana cewa waɗannan mushrikan suna jingina wa Allah ƴaƴa, suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne. Wa ja'alu hadha lafita, suna sanya waɗannan mala'iku a matsayin ƴaƴan Allah mata. Wa abaduha ma'ahu, har wasu daga cikin su suna bautar waɗannan mala'iku. Fa aqta'u qat'an kabiran fi kulli maqamin min hadhihi maqamat as-salat, ibn Kathir yace amma sun yi kuskure babba a cikin dukkanin waɗannan matakai guda uku da suka faɗa. Na farko fa nasabu ilayhi ta'ala anna lahu walad, suna nasabtawa Allah ta'ala mai cewa yana da ƴaƴa, kun ga wanda kuskure ne wanda yake ainihin wato mai girma, wala walada lahu, kuma Allah ta'ala ba shi da ƴaƴa. Thumma aqawhu akhassa al-qismayn min al-awlad wa huwa al-banat, sannan sai su ba shi matsatsanci daga cikin rabo na ƴaƴa shine ainihin wato dada mata can sun ce yana da dada sun yi kuskure sun zo ɗayan maimakon masu ba shi maza sai suke ba shi makarkanta a wajen su ne mata kuskure na biyu ke nan wa hum la yardawna an yakfurun al'adar su ba sa yarda da waɗannan matan a kawunansu shekaru anan alaƙin yi musu yake kalubalanta su yake cewa ada kuma su dafa wa rafin kunta yanzu ku za ku dinga jingina wa kanku ƴaƴa maza shi kuma hanya kuna ba shi mata tilka idan qismatun dhiba la tilalli wa rabban naku na zalunci ai in adalci kuke so sai ku ba wa Allah maza kamar yadda kuka ba wa kanku maza ko kuma ku raba ku dauki maza da mata shi ma ku ba shi maza da mata fa amma ta ar nau an zalika huwa kabira Allah ya ba ta ba ya bukata sai sa bi ainihin wato bukata inda Allah yana so da zai ka da zai su waɗanda suka dace da shi suka cancanta da shi to amma tawaya ne a ce mutum yana da Allah ta'ala kuma ya tsarkake kansa daga kowace tawaya sai sa yake lam yalid walad yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam yakun lahu kufuwan ahad kuma bai rikici ni ko kishiya ko abokin tarayya a tare da shi ba da haka a nan can Allah ta'ala yake cewa alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa yanzu shi kuna da ƴaƴa maza shi kuma Allah ya ce yana da mata tilka idan qismatun dhiba lalle wannan rabo ne wanda yake na zalunci a nan kuma sai Allah ta'ala ya ce wa yaj'alu lillahi bala suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala mata kamar yadda suke faɗa ala innahum min ithmin la yaquluna walad Allah Allah ya ce lalle yana daga cikin kagen da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala su ce Allah subhanahu wa ta'ala ya haihu Allah yana da ta wa innahum lakathibun Allah ta'ala ya ce ƙarya suke yi lalle kuma ƙaryata ne afqan banati ala albani sayaya Allah zai zaɓi mata akan maza malam ke fata kuma me yasa ba ku hukunci wanda yake na adalci ai in za ga wato shi ne a ce gare ka mallaka ana sa ran yana da mata duk da cewa yana da baya duk da cewa matan sun fi mazan alkhairi wani lokaci in kana neman tausayi da jin kai na mahaifi to in ka samu da kaga ma eh ni haka haka Allah ya sunnanta sun fi mazan tausayi sun fi mazan kai sai ka wani daga cikin maza ba ta yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata kowanne ya ne maka hidima sai yake ba da labari ya ce ni na san a ƴaƴana matan sun fi tausayi na sun fi jin kai na sai wani yake tambaya sai ya ce me yasa ka ce haka ya ce in na dawo gida na tarar da kuku an kawo abinci hatsi sanyi ko ba a biyan ba na san namiji ya ce amma in na zo na tarar da kwanuka a rufe da kaki na san mata ne shi wannan da ya nemo ya kawo ya za a gyara a sarrafa ya za a aiki bane duk bai damu ba ya kawo amma ita mace in ta nemo sai ta gyara ta dafa sai ta kawo kawai ce za a yi saboda tausayi ina fata an fahimta to da haka Allah subhanahu wa ta'ala dai aka kace ba shi da ɗa ba shi da ɗa namiji ba shi da ɗa mace ƴaƴa maza da mata duk sanne su alkhairi ne Allah yana ba da su ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء عقيما الله تعالى شيني يكي نبلك سميدة فانت شيكي حلسة أبن دي جلامة شيكي بارك يوتر إعطي عماتا دوان دي جلامة يبارك يوتر إعطي عماتا دوان دي جلامة وان دي جلامة بمسيح حتى عمتا مغادة ماتا وان دي أخ جلامة بمسيح أبش أخيم فكراني حالة أيوة جمعكي بيا معلمي بكتي دوك أبن دي الله إذا أخيه سمع in kaga an ba mutum maza a kai ba a bashi mata ba akwai hikimar da tasa aka bashi maza in kaga an bashi mata an kana shi maza da akwai hikima in kaga an hada maka maza da mata ma da akwai hikima in kaga an zaunar da shi bai haihu ba da akwai hikima kai ne ba san mai hikima ba amma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai da akwai hikima a ciki da haka Allah ta'ala sai ce subhana ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da suke jingina masa na ainihin wato a ƴaƴa mata Allah ya ce wa lahum ma yashtahun amma kuma su sai su jingina wa kansu abin da ainihin wato suke bukata su jingina wa kansu ƴaƴa maza tunda su za su fita yaji su za su je su samu musu ganima su za su yi musu noma su za su yi musu kiwo shi kuma Allah duk da baya bukatar waɗannan sai a jingina maka mata wannan rabo ne wanda yake na zalunci shi yasa aka Allah ce tunka idan kisa kisa sun diva wannan rabo ne wanda yake na zalunci rabo ne wanda yake ba ainihin wato du'a ne shi ba ina tunanin zamu da haka Allah sai ya mutu gobe da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana abinda na fara ne dai Allah ta'ala ya damu Allah da baki dai wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yi ya ga mana baki daya Allah ta'ala ya karbi ibadun mu ya sanya mu da shi a cikin bayi ya lafa mana zuban mu ya gyara mana zufatan mu ya tabbatar da mu a mutane kirki muna fara tuni game da asusun mu da ma'ani shekaran jiya mun dauna jiya mun fara zama gobe ma kuma za mu fara zama amma dai har yanzu ba mu iya yin acibin abin da ya kamata tsayar aka cewa ga abin da gani ba saboda karancin abin da muka tara gaba ɗaya mu tun daga ranar da aka fara karatu har zuwa yau abin da ake da shi gaba ɗaya bai kai naira dubu da ina tunanin abin da muka lissafa a jiya naira dubu 44 muke da shi daga farkon azumi da muka sa asusun zuwa jiya naira dubu 44 muka iya tarawa muna da marayu kimanin 400 da wani abu zuwa 500 idan ka har yanzu ne mun kasa san ba a kulle ta gaskiya har yanzu tsakani da Allah har yanzu mun kasa gane me ya kamata ne muna ta saka kai me za mu siya da wannan 44 in mun rasa abin da za mu siya kuma kila me yake da mace duk wanda ya san ya ba da wani abu ya kada abin da ya bayar zai karba abin sa ka to ba za ku ce ba abin da za ku za ka ba wani ka hana wani ne kana da yara 400 a cikin 400 za ka ce yara 44 nake da ita bari na ɗigo mutum 10 ko mutum 20 me za ka yi wa mutum 20 a cikin mutum 400 da wani abu in ka ce za ka ba waɗannan ka haɗa waɗannan ka hana waɗannan ka kai ka ma haɗa rigima ka haɗa rigima ka haɗa iyayen waɗanda ba ka ba wa wani rigima to da haka mun rasa ya za mu yi har yanzu da wannan 44 ka haka ko dai mu ƙara motsawa mu buɗe aljihunan mu ko kuma daga nan zuwa cibi tunda ina tunanin ma za mu ji ne ba da za mu abin da ko gobe ne ko kila in muka littafa gobe bayan tarawih muka ga abin da muka ga ba za mu iya ba kila jibi mun zo karatu mu ce duk wanda ya san ya ba da wani abu ya zo ya faɗa abin da ya faɗa mu ba shi abin da ba hakura ina ga shi ne maslaha gaskiya tsakani da Allah in za mu kawai adalci mutum 400 da wani abu mun ba shi 400 44 ko naira 100 in za ka raba mu biya ina ko zai ka in za a raba naira 100 dubu ɗaya mutum 100 ba ba ka mutum naira 100 to sai mu kira su mu ba su naira 100 mu ce sai ya wuce ka to wannan sai mai haka in mun rasa ya tsami ɗayan biyu ko dai mu ja muku da kuɗin ku ko mu kira su mu ba su naira 100 amma lokacin da za a bayar ni dai bana nan dan dai kina jin kunyar ku kalli idan maraya in ce tsawon kwana 20 da wani abu ne ko 10 da wani abu ina neman muku taimakon kayan sallah da abinci amma ba samu muku komai ba sai naira 100 wallahi zan ji kunyar su kuma zan ji kunyar ku bangi da su da aka su kwamitin in sun ga za su iya sai su kira yaran gaba ɗaya su ba su naira 100 nan amma ni dai ina ciki ina ga dama ma sai ne kiri ka fiya ranar da za a yi sai na ka kuwa wajen ina dawo sai a bani labari da aka ya kamata mu duba mu ga menene abin da ya kamata muna da tutorial guda uku ko dai mu ji tsoron Allah mu ƙara buɗe aljihunan mu mataki na farko kenan in hakan ba zai yiwu ba to za a kira yaran a ba su naira 100 in hakan kuma muna ganin ba zai yiwu ba to za mu mayarwa da kowa abin da ya baya Allah ya ba da lada صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته